ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو أسبر أشرين دا نوا دبيارو أشرين دا بيار قوات رمضان وان دي باية هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دي شكرا دبو إيدة تريه دا 47 wanda yayi daidai da 14 ga watan 3 shekara ta 2026. Wannan shine majalisin mu na 25 daga cikin majalis na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan shekara. Akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi
kiran Allah cewa as-salatu khairun min an-nawm. A kiran sallah na farko ake yi ko a kiran sallah na biyu? Wannan matsala matsala ce wacce take da tafiyar matsala a tsakanin shin ana yin
as-salatu khairun min an-nawm a kiran sallar farko ne ko ana yi a kiran sallah na biyu? Da haka malamai sun yi sabani tun da dadewa har zuwa yanzu dangane da wannan matsala. Yasa za mu ga galibi kowane wuri da irin yanayin yanda suke yi. Wani wurin in ka je za ka ji ana kiran as-salatu khairun min an-nawm a kiran sallah na farko. Wani wurin kuma in ka je za ka ji ana as-salatu khairun min an-nawm a kiran sallah na biyu. Kamar yadda yake shi ne ake amfani da shi a haramin Makka da Madina, as-salatu khairun min an-nawm ana yi a kiran sallah na biyu ne, ba a kiran sallah na farko ba. Da kan ka ji kiran sallah su a kan an yi babu as-salatu khairun min an-nawm, to wannan kiran sallah na farko ne. In ka ji as-salatu khairun min an-nawm kuma kiran sallah na biyu ne. To wannan shine mu kuma anan za ka ji wani wurin ana yi a na farko, wani wurin ana yi a na biyu. To haka mas'alar take, mas'ala ce wadda take mai sabani a wurin malamai. Duk dare akwai hadisi ya zo a cikin Musnad na Imamu Ahmad da kuma As-Sunan na Al-Imamu An-Nasa'i wanda aka rawaito daga Abu Mahzura radiyallahu anhu, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mai kiran sallah da as-salatu khairun min an-nawm, kuma yana yin as-salatu khairun min an-nawm fil adhan al-awwal a kiran sallah na farko. A kiran sallah na farko haka yazo a cikin lafazin hadisi. Amma dai da haka waɗanda suka ce a kiran sallah na biyu ne ake yi sun yi ma wannan hadisin fassara da ma'anoni daban-daban. Suka ce abinda ake nufi da al-adhanul awwal, ana nufin kiran sallah na biyun ake nufi. Shine ma'anar al-adhanul awwal, domin ana ce ma iqama al-adhan, kamar yadda manzon Allah ya ce baina kulli adhanaini salah, tsakanin duk kiran sallah guda biyu akwai sallan nafila. Me yake nufi da kiran sallah guda biyu? Kiran sallah da iqama. Suka ce to anan kiran sallah da iqama ake nufi. In an ce al-adhanul awwal, ma'ana kiran sallah, wanne ne al-adhanu tsani? suka ce iqama ake niki suka ce domin kiran sallan da aka ce ana yi na as-salatu khayrun minan nawm an ce idan zakai kira na sallar asuba suka ce wancan kiran na farko ba kira na sallar asuba bane kira na sallar asuba sai idan lokaci ya shiga sai al-fajr ya fito sannan lokacin yake zama kiran sallar asuba wancan kuma na tayarwa ne na fadakar da mutane ne dan haka na sallar shine na biyu to kuma a cikin hadisin an yi ishara din za a kira sallar asuba to kuma sallar asuba ana kiranta ne bayan fitowa al-fajr kenan a kiran sallah na biyu ne dan haka da aka ce na farko a hadisin ana nufin na farko lura da iqama da kuma kiran sallah sai zama shine na farko na iqama kuma ta zama ita ce kiran sallah na biyu shine ma'anar da suka ba hadisin
wannan kuma take ai kiran sallah farko da ake yi ba ana nufin wancan na farko da na biyu ba a sallar asuba wanda ake yi da ana nufin kiran sallah farko saboda kiran sallar asuba a wuni shine kiran sallar farko kina azhar kina al-asr kina maghrib kina isha
daga da aka al-azan al-awwal ma'ana kiran sallan farko da ake fara yi masalla kuma sallar da ake fara kira masalla ita ce sallar asuba kuma kiran salla na sallar ana yin shi ne a kira na biyu shi na farko ba kira na sallar bane daga suka fassara shi da wannan ma'ana amma wanda suka tafi akan cewa a na farko ake yi suka tsaya akan zahirin lafazin hadisin cewa an ce yayi as-salatu khairun minan nawm a kiran salla na farko da aka magana kiran salla na farko suka ce ana nufin biyin nan na asuba da na ɗaya da na biyu to na farkon shine ake yi mai as-salatu khairun minan nawm wanda da yawa wasu daga cikin malamai suka ɗauki wancan ƙaulin waɗansu kuma suka ɗauki wannan ƙaulin na cewa ana yi ne a kiran sallar farko da aka matsala ce wadda take akwai saɓani akwai nassi a kai amma nassin kowa da yadda ya fassara shi da irin ma'anar da ya bashi ya ɗauki wanda yake ganin shi ne daidai a wannan zamanin waɗanda suka tafi akan wannan ɓangare na farko shi ne fatawar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala akan cewa a kiran sallar asuba kiran farko ake yin as-salatu khairun minan nawm amma Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz da Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ma duk sun tafi akan a kiran sallah na biyu shine ake yin as-salatu khairun minan nawm da ka mas'ala ce wadda take ne sabani ba wata mas'ala ta tayar da jijiyar wuya ba da ka wanda mutane suka natsu da shi suka gamsu da shi sai su tsaya a kan shi ko kuma abinda ka samu shine al'ummar da kake rayuwa a ciki suke tafiya a kai to sai ka tsayu a kan shi gudun haifar da sabani a cikin al'umma da abinda yake ba wani al'amari ne mai girma na wanda ya kai farilla ko rukuni a cikin addini ba na'am amin a haka shine abinda wasu daga cikin da yawa dama malamai suke kawowa a ce as-salatu khairun minan nawm lokacin ana bacci kenan an tashi in an yi kiran sallar farko a mutane sun tashi sai aka zo kiran sallah na biyu kuma sai a ce as-salatu khairun minan nawm bayan an riga an tashi sun riga sun tashi wanda yake bacci ne za a ce mai as-salatu khairun minan nawm sai ya tashi sallah ta fi bacci da haka suna yana daga cikin abin da suke kafa hujja da shi yasa Sheikh Albani yake cewa wanda ya fi dacewa a yi a kiran sallar farko a shar'an wa aqlan a shar'ance da kuma a hankalce ya ce to a hankalce ga wannan shine dalilin da ya bayar a shar'anta kuma wancan hadisin da aka kafa hujja da shi wallahu alam wa alaikum assalam nam kiran sallar Bilal kenan hatta yu'adhdhin ibn ummi maktum har sai Abdullah ibn ummi maktum kun ji kiran sallar shi yace saboda shi makaho ne baya yin kiran sallah hatta qila lahu asbahta asbahta sai an ce mai al-fajr ya fito al-fajr ya fito to sannan sai ya tashi ya kira sallah mana daga ka ji kiran shi al-fajr ya fito kenan sai a tsayar ina wannan hadisi shi yana magana ne akan sahur yin sahur da kuma yanke sahur a lokacin da ake cin abinci baya magana akan as-salatu khairun minan nawm ko kuma rashin as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallah sai dai idan ya zo a riwayar hadisin Abdullah ibn Ummi Maktum cewa yana kiran sallah da cewa a cikin kiran sallah shi akwai as-salatu khairun minan nawm to sai wannan hadisin sai ya karfafe shi a karfafe shi ta yaya sai a ce to ai dama manzo Allah ya ce shi yake kiran sallah na biyu kuma gashi an sami riwayar hadisi a kiran sallar shi akwai as-salatu khairun minan nawm kenan a kiran sallah na biyu ake yi ala taqdir din haka ne an sami riwaya ta hadisin Abdullah ibn Ummi Maktum cewa yana yin kiran sallah da as-salatu khairun minan nawm amma ba a samu riwaya ingantacciya ba cewa yana yi da salatu khairun minan nawm sai zama hadisin yana nan akan babin shi magana ne akan aje sahur da kuma rashin aje sahur in an ji kiran sallar Bilal to wannan za a ci gaba da cin abinci kiran sallar farko ne in an ji kiran Abdullah ibn Ummi Maktum to za a tsaya domin shi sai an fada mai al-fajr ya fito sannan yake tashi ya kira sallah ko shine bambanci tsakanin hadisan guda biyu na'am ya ce Bilal shine yake as-salatu Bilal shine yake as-salatu khairun minan nawm qarina sai wannan da take karfafa magana ta farko cewa akan hadi'a kiran sallah na farko ake yi idan Bilal aka samu yana yin as-salatu khairun minan nawm wani bangare zai karfafa cewa ana yi ne a farko saboda a wannan hadisin manzo Allah ya nuna shi yake yi a farko wallahu alam wannan yana tambaya cewa mutum idan ya zo masallaci ya shigo sahun gaba ya halatta wai ka zo da wuri za ka iya zama a wajen da ka san akwai manya da ke zama a wajen bayan amma magana sai ka ce wai ai babu mai waje a masallaci shi asali abin da ya shafi sahu a sallah kowa yana da dama ya shiga ko ina a cikin sahu a masallaci sai dai ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar shi ne liyaliyani minkum qulul ahlami wan nuha manzon Allah ya ce waɗanda za su rinka zama a bayana a cikin sahu ya zama mutane ne masu ilimi masu hankali wanda suka san abin da suke yi su ne za su rinka zama a bayani man a cikin sahu wannan shi ne abin da ake bukata sai zama wuri ne wanda za a kowa ya zo ya zauna to zai zama an kore wannan umarnin kenan na liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Amma mutanen da suke masallacin su suka san suwa ya fi tantanta su zauna a wurin nan da ya kamata. Daga kai da ka zo a matsayinka na baƙo ba za ka zo ka ce kai ma dole sai ka shiga wannan wurin ka zauna. Wannan ababun liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. To sun san suwa ne ne ulul ahlami wan nuha. Sun san suwa ya fi tantanta su zauna a wannan wurin a bayan liman. Akwai wanda zai tsaya a wurin ne saboda idan an yi kuskure ya gyara. Akwai wanda zai tsaya a wurin ne saboda idan an samu matsala a sallah a janyo shi ya zo ya yi ma mutane sallah, ya cika ma mutane sallah. Akwai wanda zai tsaya a wurin saboda wasu matsaloli na kayayyakin da ake amfani da su a masallaci. In fitika ta yi matsala zai iya gyarawa, zai iya yin wani abu da wannan. Da ire-iren waɗannan abubuwan wanda aikata-aikata ne wanda ba kowa ne zai iya zuwa haka kawai yana tsaye a wurin irin wannan abin ya faru ya ce bari ya yi kaza ba. Da haka in ka zo wuri ka ga mutane da suna da inda suka ware ma ulul ahlami wan nuha to kai ma ka tsaya a daidai inda ya tantanta da kai. Shi ne abin da ake bukata. Kada ka sai tun da ba mai wuri a masallaci, ba mai wuri a kaza, dole ni ma sai na shiga wuri na zauna. Da haka wannan akwai ƙarancin fahimta da kuma rashin mutunta tsari. Da duk inda ka je akwai tsarin da ake bi da kuma yanda ake gudanar da wurin. Don ka je kawai ka kalli wani tsari ake bi, in dai ba tsari ba ne wanda ya saba ma Allah, wanda saban Allah ne ko zunubi, kai bi wannan tsarin. Ka tafi a kan yadda ake gudanarwa. Kada ka je ka fahimto wani nassi guda ɗaya ka zo ka tsaya a kan shi ka ce kai sai ka yi kaza. Kai ai ka ji a hadisi an ce kaza, kai ma ba ya za a yi kaza. Ba haka ake yin aiki da shari'a ba. Sai ka nemi waɗanda suke da ruwa da tsaki abin. Sai ka tattauna da su, sai ka fahimci dalilinsu da hujjarsu. Ka fahimci dalilinka da hujjarka. Sai wanda yake da kuskure sai ya gyara. To wannan shi ne abinda ake nufi. Da haka duk inda ka zo ka yi ƙoƙari ka yi amfani da abinda ka samu mutane a kai. Abinda ya kamata a gyara akwai hanyoyi na gyara da hikima ta gyara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Da haka akwai hanyar da za ka bi ka shigo ma mutane da kuskure ka san yadda za ka gyara musu kuskuren da suke kai. Amma ba tsari na cewa tun da ne ba a hana ba dole sai ka yi. Wannan yana cikin abin da ya saba ma ladabi na shari'a. Wallahu alam. Mun tsaya a darasin da ya gabata a kan aya ta 110 ko? Za mu tashi a kan aya ta 111.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
نعم. الله من أوكتين سركيتي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا سوء يهودا يتمنوا نصارى فأنا أهل الكتاب جبار ينسل يهودا wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara, sai wanda ba yahude ne shi ko kuma ba nasare. In ba ba yahude bane ba kuma ba nasare bane, lan yadkhul aljanna, ba wanda zai shiga aljanna. Bana aljanna ta waɗannan nau'o'in mutanen ne, ko dai ba yahude ko kuma ba nasare. Sai Allah ya ce tilka amaniyuhum, wannan kawai burace-buracensu ne, burinsu ne kawai da fatan da suke yi cewa su ne kawai ɗan aljanna. Sai Allah ya ce kul ka ce musu ya rasulullah su da suke faɗan wannan maganar hatu burhanakum ku kawo hujja. Ai ta da'awa ba da ba ci kawai ake yi ba, duk wanda ya da'awa abinda za a nema a wurin shi ya kawo hujja da dalili. Kul hatu burhanakum ka ce musu to ku kawo dalili wanda yake nuna ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi ku yahudawa ku ma nasara ku kawo dalili wanda yake tabbatar da cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasari. In kuntum sadiqin inda gaske ne abinda kuka faɗa gaskiya ne, idan in kun kawo dalili ya tabbatar da gaskiyarku shikenan, idan kuma ba ku iya kawo dalili ba to wannan ya nuna ku ba gaskiya bane abinda kuka faɗa, kawai kirkira ne kuka yi kuka danganta ma kanku cewa ku kadai ne ƴan aljanna. Wannan ayar wani nau'i ne na daban daga cikin nau'o'i na aibuka na bani Isra'il wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ci gaba da kawo mana daga cikin miyagun laifukansu da aibukansu shine suna kawo cewa su ne kawai zaɓaɓɓu a wurin Allah. Daga cikin miyagun ayyukansu suna da gururi da ji da kai cewa su kawai su ne wasu, duk wanda ba su ba ba kowa ba ne. To wannan yana cikin miyagun laifukansu da aibukansu da Allah yake ba mu labari a kai kuma yake aibanta su da shi. Da haka wannan gururin har ya kai ga cewa suna jin cewa babu wani ɗan aljanna sai su, duk wanda ba su ba kuma ɗan wuta ne. To wannan shine tsabar gururi da ji da kai da ji da ita wanda Allah yake zargin su da shi a kai. A nan wannan ayar Allah ya haɗa su su biyun gaba ɗaya ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake hudan. A nan ba a ce yahudiyyan ba, ya ka ce illa man kana hudan. Waɗansu malamai suka ce hudan jam'i ne na ha'id, wanda ma'anar ha'id shine at-ta'ibur raji'u ila al-haqqi, wanda ya tuba ya dawo zuwa gaskiya. Domin daga wannan ne aka samo sunan ba yahude ko yahudawa, suna cewa inna hudina ilaika, ya Allah mun dawo mun tuba mun koma zuwa gare ka, shine ake ce musu yahud. To wayannan suka ce an ce hudan saboda jam'i ne na alha'id shine arraji'u ila alhaqqi wattaib, mutumin da ya tuba ya dawo zuwa ga gaskiya. Sai aka sifanta su da wannan sifar tasu. Shi yasa yazo a qira'ar Ubayy ibn Ka'ab da Abdullah ibn Mas'ud suna karanta ayar wa qalu kunu yahudi wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana yahudiyyan aw nasraniya, suna karanta da wannan lafazin. Sai zama kenan ma'ana abin da take a ayar ma'ana ɗaya ce, yahudan da yahudiyyan duka ana nufin yaka suna cewa ba mu shiga aljanna sai ga yahudi ne kuma ba da tsari. Kin san ba wannan ne gaba ɗayan su da yahudawa ba yahudi yana cewa da yahudi da nasara ne kawai za su shiga aljanna, ba nasara yana cewa da nasara da yahudi ne kawai za su shiga aljanna, ko ba haka bane. A ayar ba haka take nufi ba. Ayar abinda take nufi shine yahudawa suna cewa lan yadkhula aljannata illa man kana hudan, nasara suna cewa lan yadkhula aljannata illa man kana nasraniyan. Shine abinda kowanne yake faɗa a tsakanin su. Yahudawa su ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi, nasara su ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari. Da haka ba yahudawa ba su yadda ba nasare zai shiga aljanna ba, nasara ba su yadda ba yahude zai shiga aljanna ba. Kowanne a wurin shi lan yadkhula aljannata illa man kana hudan, a wurin yahudawa sannan lan yadkhula aljannata illa man kana nasraniyan, a wurin nasara. Sai Allah ya hikaito maganar su gaba daya ya hada maganar a wuri daya, wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara. kaga kowanne maganar shi ta kunshi maganar shi kadai daban ba wai dukan su sun yadda da cewa su biyin ne za su shiga aljanna ba domin zamu ji a gaba abinda suke fada cewa wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay ba wanda ya yadda da addinin wani daga ba wanda ya yadda dan uwan shi zai shiga aljanna a ciki daga kowa Allah yana hikaito mana da awar da shi yake yi ne a karan kai yahudawa ga da awar da suke yi nasara ma ga da awar da suke yi akan cewa su kadai ne dan aljanna sai Allah ya ce tilka amaniyuhum waccan maganar da suke fada burace-buracensu ne kawai burace-burace kawai suke yi a nan an ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara buri nawa ne a cikin wannan magana buri ɗaya kowa yake da shi amma sai Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan waccan burace-buracensu ne aka kawo shi da burace-burace da yawa sai yasa waɗansu malamai suka ce duka ya shafi abubuwan da suka gabata a baya daga cikin burace-buracensu wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara suna da burin su maida ku kafirai ku ridda wannan burin su ne ko ba burin su bane burin su ne sannan yana daga cikin burin su lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ko lan yadkhul aljannata illa man kana nasara duka wannan cikin burace-buracen su ne da sauran wanda suka gabata a baya wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda wannan shi ma burin su ne duk suke yi haka duka Allah ya tattara gaba ɗaya sai tilka amaniyuhum wayannan burace-buracen su ne kawai gaba ɗaya tarin burace-burace ne kana da burin abu kawai saboda tsabar buri da ƙarfin gwiwa sai ka mai da burin ma ya zama waƙi'i ya zama gaske shi ne abin da suka yi suna burin cewa su ne 'yan aljanna ƙarshe sai burin ya kai su da cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ana samun irin wannan burin a jikin ɗan adam ko ya rinka fatan abu kuma yana fatan abu har abin ya yi ƙarfi ba ta gani anya abin ba a gaba ba ne abin ba ta tabbatacce ba ne ko mutum ya kariya ko ya san kariya ne daga baya shi ne kirki ya zo ya rinka shakka a kan kariyar nan anya ba ta gaskiya ba ne ma'ana shi da kirki ya yi maka yi kariya ne ya hau kan ƙaryar da ya yi kamar ƙistar wanda ake bayarwa ya zo ya yi ma mutane ƙarya ya ce ai ga shi san gidan Alhaji wani ana walima sai ga mutane suna ta rugawa ana tafiya yana zaune yana jira ya ga mutane dai kowa sai rugawa yake yana bin hanyar kuma bai ga kowa ya dawo ba ya zauna da ya shiru yana son tunani sai ya fara anya kuwa ba da gaske ba ne kuwa kawai sai ya ɗauki hanya ya ruga ya tafi kaga ƙarya ce ya yi kuma ƙaryar ta tafe shi shi karan kanshi ya yi ma kanshi ƙarya saboda tsabar buri da yake da shi da zato na kwaɗayi sai ya mai da zaton ya zama ƙarya ta zama gaskiya to irin abin da suka yi kenan suna burin a ce su ne 'yan aljanna domin a lokacin su suka bi annabi Musa su suka riƙe at-taura wayannan suna burin a ce su ne 'yan aljanna saboda su ne suka bi annabi Isa su suka riƙe injila wayancan sun kafirce ma injila da annabi Musa da haka sai suke fatan su ne 'yan aljanna a ce su ne za su shiga aljanna daga nan sai wannan fatan ya zama waƙi'i ya zama ma suna tabbatarwa ba wanda zai shiga aljanna sai mu kadai ne za mu shiga aljanna to shi ne Allah ya ce tilka amaniyuhu wani babbura-taburacensu ne kawai shi ne suka mai da shi ya zama gaske ya zama waƙi'i a wurin da haka an faɗe shi a matsayin buri saboda ishara a kan cewa ƙarya ne abin da suke yi domin galibi bura-taburace ƙarairayi ne daga aka sifanta wannan abin da suke faɗa cewa buri ne kawai a zuciya amma
bai da hakika bai da gaskiya da haka ba su da wata hujja ba su da wata dalili akai ba kuma da su wanda ba su kuma da wani ilimi na yakini akan wannan abin da suke fada kawai ganin dama suka yi suka ga cewa ya kamata a ce sun fadi wannan abin suka fada ba tare da dalili ba da haka sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu abinda zai bayyana dalil hujja abinda za a nema daga wurin su Allah ya musu kira na adalci maji adalci irin na Allah subhanahu wataala in suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ya wahayi yace ƙarya suke magana ta ƙare ko bata ƙare ba ta ƙare shine a mai aljanna kin ce kuma ba za su shiga ba mai shiga aljanna sai su kuma yace ƙarya suke yi abinda suka faɗa ba haka bane ba an gama ba an gama amma Allah bai yi haka ba saboda adalci na Allah sai Allah yace qul hatu burhanakum ka ce musu ku kawo dalili a kawo hujja duk wanda ya da'awa ba wai kai tsaye a ce ƙarya ne kaza bane a'a kawo dalili tabbatar da wannan abin da ka faɗa haka ne ko ba haka bane ko da kana da damar da zaka ƙaryata ka ce ƙarya ne amma tunda babu dalilin nemi dalilin a kawo a zo a tabbatar shine qul hatu burhanakum Allah ya san suna da dalili ko ba su da dalili ya san ba su da dalili ya san ƙarya ce amma duk da haka yace a kawo dalili in akwai saboda a yanke ma mai da'awa duk wanda zai yi wata da'awa a yanke mai uzuri Allah ya yanke mai kada ya ce wa an kauye mai da an ce ƙarya ce ga sun ko ba ki ce sun fara da'awa wai muna da dalili muna da yanzu sai aka karshe abin da suka faɗa din aka ce yanzu to a zo a baje hujja a baje dalili akan wannan kauye da awaiwa za su ga aljanna ku ne yan aljanna kowa ya kawo dalili yahudawa ku kawo dalilin ku hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma nasara ku kawo dalilin ku hatu burhanakum in kuntum sadiqin in da gaske kuke yi ku kawo dan aka jira ba dalili to ya nuna su ma da kansu sun aminta cewa wannan abin da suke faɗa ba da gaske bane dan duk wanda yazo yayi da'awa yanzu yazo yace mu ne ɗan aljanna ko mu ɗan kungiyar mu mu ne ɗan aljanna ko mu ɗan tafiyar mu mu ne ɗan aljanna ko mabiyawa ne su ne ɗan aljanna abinda za a nema shine hatu burhanakum kawo dalili menene dalilin da za a kawo na ce mutum ya kawo dalili wanda ya da'awa su mabiyan su sune ɗan aljanna wane irin dalili za a nema na'am za a kawo nemi nassi a nemi aya ta alqur'ani wata aya sai Allah ya saukar ya ce ɗan kungiya kaza su kadai ne ɗan aljanna wata aya sai Allah ya saukar ya ce mabiyawa ne su ne ɗan aljanna idan babu aya a kawo hadisi wani hadisi ne manzon Allah ya faɗa ya ce wanda ya bi wani ya shiga aljanna wanda kuma bai bi shi ba zai shiga aljanna ba idan babu aya babu hadisi sai me kuma me ya rage in ka ce kawo dalili kawo hujja sai ce mafarki ne aka yi aka ga Allah ya faɗa ko mafarki ne aka yi aka ga annabi ya faɗa wannan mafarkin dalili ne burhan ne ai Allah cewa ya qul hatu burhanakum burhan ake magana alburhan kuma shine alhujja kawo hujja hujja a shari'a kuma ita ce littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ijma'i na malamai akan cewa duk wanda ya bi wani ko ya bi shehu wani ko ya bi wali wani aljanna zai shiga sai ka kawo hujja akai idan babu shikenan sai a ce tilka amaniyuhu wannan burace-buracensu ne kawai suka dauka suka sa mazuciyarsu saboda me saboda babu dalili babu hujja da ta Allah ya kawo musu wannan tahaddi wannan kalubale ga kun yi da'awa yanzu abin da ya rage kuma a nemi dalili a wurin in dai da gaske kuke shi yasa yace in kuntum sadiqi in dai har da gaske kuke yi wannan an ba da shi a matsayin labari ne a ce musu ku kawo hujja in da gaske kuke yi amma ma'anar shi ma'ana ce ta ƙaryatawa domin idan aka ce maka kawo kaza abinda aka san ba za ka iya kawowa ba me ake nufi ana nufin a kure ka a ƙaryata ka a nuna ƙarya kake kai ne kaje za ka sai abu abinda mai siyar wannan ya san ba za ka iya siya ba ya san ba ka da kuɗin da za ka sai wannan abu kace ai ina so in sai kaza sai to na siyar maka kawo kuɗin yana nufin ciniki za aka yi nan ya siya ka miƙa kuɗi yana nufin ba za ka iya siya ba da ka fada da mallakar wannan ƙarya ka yi ba ta wa hada akai musu kul hatu burhanakum in kun isa ku kawo hujja za ta tabbatar da cewa ku ne yan aljanna da haka kaman ƙarya da Allah subhanahu wataala yake yi a cikin wannan aya da haka nan sai aka tabbatar da abin da suke faɗa kawai buri ne na zuciya wanda babu wani hujja babu wani dalili a kai da haka ayar tana mana ishara zuwa ga jiji da kai na al'umma da ita yana jefa su zuwa su rinka magana akan Allah ba tare da hujja ba daga lokacin da mutum ya fara jin cewa shi ne su ne su ba irinsu to daga lokacin zai iya fadawa babin yi ma Allah ƙarya shi yasa duk wanda suke fadawa wannan babin za ka samu daga nan suka fara sai an fara dora ka akan cewa ku din ku kadai ne babu masu addini irinku babu masoya annabi irinku babu masu zikirin Allah da istighfari irinku daga nan sai ka ji cewa ba ƴan aljanna kuma sai ku ku kadai ne ƴan aljanna da haka daga gururi yake jefa mutane zuwa irin wannan da'awa da haka mutum ya guji duk wani abu da zai jefa shi zuwa ga ji da kai da nuna isa kowane mataki ya taka a rayuwa sawa'un a mataki na ilimi ne ko mataki na ibada ko mataki na mulki kowane irin mataki ne ko mataki na dukiya kada ka kuskura gururi da ji da kai ya fado maka a cikin zuciya yana daga cikin mawuyacin mugayen cututtuka wayanda suke lalata rayuwar mutum ka koma kana magana akan Allah ba tare da ilimi ba har ka koma kana jin cewa kaman kai ne ma kai ne addini in an taba ka an taba addini in an girmama ka an girmama addini in an maka alheri ana son addini in ba a yi maka alheri ba ba a son addini wannan duk gururi ne yake kai mutum zuwa ga wannan ya rinka jin cewa wane bai son addini an ce me yasa wane bai son addini in ya tashi ba da hujja bai taba ba shi komai ba kuma shi ne mabban malami bai ba kai ne addinin ba sunan ba kai ba ne addinin da haka ka daina ɗaukan mu'amalarka da mutane da kai kamar mu'amala ne da addini ka ɗauki kanka a matsayin mu'amala da mutane kamar mutum da mutum kai ma ɗan adam ne kamar kowa in kana da wata miza a wani babi idan mas'alar da ta shafi wannan mizar ta zo ka yi mu'amala da abin da ya dace da wannan yanayin da haka gururi yana shigar ma mutum ta kowane babi sai mutum yana bi yana duba kanshi yana kuma ƙoƙarin kare kanshi daga irin waɗannan cututtukan da suke shiga zuciyar mutane da haka Allah ya ƙaryata su ya kuma kore wannan da'awar da suke yi da cewa su kawo dalili tun daga wancan lokacin har zuwa yau babu dalili babu wani wahayi da ya zo ya ce Yahudawa ne kawai 'yan aljanna babu kuma wani wahayi da ya zo ya ce Nasara ne kawai 'yan aljanna to ya tabbata tilka amaniyuhu ya tabbata kawai buratansu ne ba su da wani dalili da za su iya kafawa a kai na'am
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم الله mana wancan abin da aka kore ba haka bane to lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara to bala ba haka bane akwai wanda za su shiga aljanna ba yahudawa da nasara kawai su ne za su shiga aljanna ba shine Allah yace bala man kasaba man aslama wajhahu lillah yanzu Allah zai faɗa mana suwaye ɗan aljanna domin aljanna ba a daukan ta a kabila ko a al'umma ko a wani yare banda wani yare sifa ake bayarwa duk wanda ya tantance wannan sifar ya tabbata akan shi to dan aljanna ne shine abinda Allah yayi anan bayan sun yi waccan da'awar to bara a fada muku suwane ne yan aljanna kowa ya kalli kanshi yahudawa ku zo ku auna kanku da wannan sifar nasara ma su zo su auna kansu da wannan sifar musulmi ma su auna kansu da wannan sifar duk wanda ya cika to wannan shine dan aljanna babu maganar wata kabila ko wata al'umma ko wani gari banda wani gari da haka aka ce man aslama wajhahu lillah duk wanda ya miƙa fuskar shi da Allah ya miƙa wuya ga Allah wa huwa muhsinun sannan kuma ya zama muhsini ne ihsani a wurin aiki ne kyautata aiki falahu ajruhu inda rabbih wannan sakamakon shi da ladan shi yana wurin ubangijin shi shine Allah subhanahu wata'ala wala khawfun alaihim kuma waɗanda suka cika wannan sifar babu tsoro a gaban su anan abinda zai zo a gaba duk abinda suke fuskanta a gaba har zuwa tashin al-qiyama an ba su garanti ba su da wani abu na tsoro da zai same su wala hum yahzanun sannan abinda suke ciki a yanzu da abinda suka baro a baya ba abinda zai zo ya bata musu rai ya sa su a damuwa da haka a gaba da baya ba su da matsala in dai sun cika wannan sifar da haka kowa sai ya auna kanshi da wannan sifar kenan sai ya gane shin yana cikin waɗanda za su shiga aljanna ko baya cikin waɗanda za su shiga aljanna a aje sifar kabilanci a aje sifar hudan aw nasara a aje sifar albinan yahudawa ko kuma al'ummar nasara ko wasu al'umma ta daban a ɗauki sifa wadda Allah ya sa da ita ce ake gane ɗan aljanna shine ma'ana man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun a lafazin bala waɗansu malamai suka faɗa kamar yadda muka faɗa a baya cewa ana tabbatar da abin da suka kore ne mana za a shiga aljanna ba sai yahudawa da nasara ba shine ma'anar bala sai waɗansu malamai kuma suka ce a'a bala ɗin abin da take korewa tana kore samun hujja da dalili akan abin da suka yi da'awa da aka ce qul hatu burhanakum ku kawo dalili ku kawo hujja ya ka ce bala mana bala ba ku da hujja wane ne yake da hujja shine man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih to wannan shine yake da hujja wanda zai iya kawowa cewa shine zai shiga aljanna suka ce wannan shine aikin da bala take yi anan wadansu malamai a ma'ana ne bala ne a dauka mai tsauri ma'anar bala wancan abin da suka faɗa ba haka bane abin da zai zama daidai shine in zayyartum qalilatan wa aslamtum wujuhakum
canza hanyar da kuke bi kun mi kawiya zuwa ga Allah
sannan kun kyauta da aiki falakumul janna to nan ne kuke da aljanna ana waccan da a wanda kuka yi an kore ta ba haka bane an tabbatar da ita idan kun zo kun bi wannan sifar da aka faɗa a cikin wannan aya idan dai har ila yau ma'anar tana sake tabbatar mana cewa sun yi da awar aljanna Allah ya kore da awar aljanna da suka yi makan su ya kuma kawo sifar wanda ya tantanta a ce dan aljanna ne ko kuma ya kawo sifar a bisa wata ma'anar cikin waɗannan ma'anonin ya kawo sifar wanda in ya ce dan aljanna ne shi yana da dalili yana da hujja domin ga abubuwan da Allah ya ce in an yi za a samu aljanna kuma ya tsayu akan waɗannan ayyukan yana aikatawa to wannan shine ma'anar bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi anan malamai suka ce abinda ake nufi da aslama wajhahu mutumin da ya miƙa kanshi ga Allah ya miƙa fuskar shi ga Allah suka ce abinda ake nufi shine islamun nafsi li ta'atihi mutumin da ya miƙa kanshi ga da'a ga Allah duk abinda Allah ya ce ayi zai yi wanda ya ce a bari zai bari shine aslama wajhahu lillah wanda ya miƙa kanshi ga Allah amma me yasa aka kira shi da suna aslama wajhahu ya miƙa wuya ya musulunta ga Allah al-imam ibnu jarir at-tabari yace an kira musulmi ne ma asali da sunan musulmi li khudu'i jawarihi li ta'ati rabbih wa inqiyadihi lahu saboda gabobin mutum sun miƙa wuya ga da'a ga Allah shi yasa sai ake kiran shi da suna al-muslim saboda ya miƙa wuya ga Allah da aka cewa al-muslimu ba assalamu bane da an kira musulmi da suna musulmi saboda aminci da zaman lafiya a'a ba haka bane addinin musulunci babu wannan a cikin cewa in aka dake ka sanin ka juya sanin a sake dukanka addinin musulunci fa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bi mithli ma tada alaykum wanda ya muku ku yi mai irin abin da ya muku daga ba addini bane na ragwanci da miƙa wuya daga anan al-islam daga al-istislamu lillahi ne miƙa wuya ga Allah ya zama sai abinda Allah ya ce ayin Allah ya ce a zauna lafiya kada ayyaki a zauna in ya ce a fita ayyaki a fita ayyaki in ya ce a kashe a kashe in ya ce a bari a bari to wannan shine a ma'anar al-istislamu lillah to man aslama wajhahu lillah wanda ya miƙa fuskar shi ga Allah ya zama sai abinda Allah ya ce zai yi abinda Allah ya ce a bari ya bari to wannan shine ma'anar sifa ta farko ta dan aljanna ni kauya ga Allah sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suka ce aslama wajhahu lillahi dinnan abinda ake nufi shine akhlasa lillah mutumin da yayi ikhlasi ya zama duk aikin shi dan Allah yake yi shine ma'anar aslama wajhahu lillah yanzu aslama wajhahu lillahi tana da ma'anoni guda biyu a wurin malaman tafsiri ko dai ya zama miƙa wuya da da'a ga Allah ko kuma ya zama ikhlasi da tsarkake niyya ya zama duk abin da zaka yi dan Allah zaka yi dan neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala
suka ce wannan shine ma'anar aslama wajhahu lillahi shi ko kuma ina da niyya rahimahullahu ta'ala yace wannan ma'anar aslama kana daukar wannan ma'anoni ya ji
shi ne miƙa wuya da Allah da kuma kadaita Allah a zuciya wurin miƙa wuya duk abinda zaka yi ya zama dan Allah zaka yi idan kowanne bangare a malaman tafsiri sun bata wani bangare na ma'ana ne in an hada abubuwan guda biyu su ne za su dauki ma'anar aslama wajhahu lillah mutumin da ya miƙa wuya ga Allah da'ar shi gaba daya ga Allah sannan kuma dan Allah yake yi ba dan wani ba to wannan sai a ce aslama wajhahu lillah ya ni kauya ga Allah daga kowa sai ya kalli kanshi ya ga menene matakin da yake kai na ni kauya ga Allah yana tsayuwa akan duk abinda Allah ya ce da abinda Allah ya hana wani jeji zaka iya ba kanka matakin 50 bisa 100 ko 60 ko 90 ko 10 ko 20 ne matakin ka a wurin miƙa wuya ga Allah da kuma yin abujan Allah din ko wanne aski menene abinda zaka iya auna kanka da shi idan ka samu wannan ka samu matakin farko kenan man aslama wajhahu lillah saura mataki na biyu shine wa huwa muhsinun mutum ya zama mai kyautatawa daga al-ihsan al-ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara ya zama duk abinda zakai na ibada kana yi kamar a gaban Allah kake aikatawa kamar kana gaban Allah ne kake yi ibada in ka zo zakai sallah zaka tsaya a gaban Allah zakai sallah irin yadda mai alan yake cewa idza qumta ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya ka kakkade zuciyarka daga duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta wannan shine matakin al-ihsan duk abin da zakai kana ji Allah na kallonka a gaban Allah kake yi to idan kai wannan ka hada wayannan ka samu aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun kana yana daga cikin ihsani kamar yadda wasu malamai suka ce ihsani shine kyautata aiki sai suka fassara shi da fadin Allah madaukakin sarki alladina amanu wa amilus salihat amanu din shine aslama wajhahu lillah wa amilus salihat shine wa huwa muhsinun aiki na kwarai aiki ko baya zama na kwarai sai an yi shi kamar yadda manzon Allah ya koyar kuma sai an yi shi dan neman yarda Allah to wannan shine zai zama aiki na kwarai in babu waɗannan abubuwan guda biyu akwai ɗaya babu ɗaya aikin ba zai zama na kwarai ba idan ka yi shi yadda Allah ya ce ayi amma baka yi dan Allah ba sunan aikin riya sunan shi shirka zanibi Allah zai kama ka da shi idan kuma kai dan Allah tsantsa dan neman yarda Allah amma baka yi yadda Allah ya ce ayi ba nan ma wannan aikin sunan shi bid'a shi ma kama ka Allah zai yi da shi wa ya sa ka kai irin wannan aiki to sai ka yi aiki yadda Allah ya ce ayi kuma sai ka yi dan Allah tsantsa to sai aikin ya zama amalan salihan aiki na kwarai to wannan shine wa huwa muhsinun ko wa huwa muhsinun ya kyautata aiki sai ya zama mai kyautata aiki bayan ya miƙa wuya yayi saranda ga Allah subhanahu wata'ala sai yadda aka ce mai nan sai ya zauna an sai ya tashi nan sai ya ci abinci ya ci in an sai ya tsaya ya ci abinci ya tsaya wannan shine azama wata'ala ya miƙa wuya ga Allah kawai kuma yana yi dan Allah ba dan al'ada ba ba dan kowa yana san sai ina bari in yi dan ka asiri ban yi ba ba dan kowa yana san Allah ban yi ba sai in yi dan ka asiri ban yi ba a'a yana yi ne dan neman yarda Allah dan Allah ya ce ayi dan shi musulmi ne ya riga yayi saranda ga Allah abinda Allah ya ce ayi shi yake nema ya aikata shine wa huwa muhsinun Allah ya ce to duk wanda yayi wannan falahu ajruhu inda rabbihi yana da sakamakon shi a wurin ubangijin shi kamar yanda ya gabata a ayar da ta wuce a baya wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah to nan shi ma falahu ajruhu inda rabbihi sakamakon shi yana can a wurin ubangijin shi Allah ya aje mishi yana jiran zuwan shi ya karbi sakamakon shi wala khawfun alaihim ma su irin wannan sifar ba su da wani tsoro tsoro ana amfani da shi ne akan abin da kake fuskanta a gaba kana jin tsoron kada an jima wa kaza ya faru kana jin tsoron kada ka koma gida kaza ya faru to duka wannan yana cikin tsoro abinda ake jin tsoron faruwar shi a gaba shine wala khawfun alaihim Allah ya kore musu ana daga lokacin da ka tsayi akan wannan ba ka da wani abin tsoro kada ka ji tsoron zuwan mala'ikun mutuwa ana baka garanti na dauke maka wannan tsoron kada ya dame ka kada ka ji tsoron zama a cikin kabari ana baka garanti na kauce an ko an baka amana daga wannan tsoron da yake fuskantar ka shine wala khawfun alaihim haka kuma kada ka ji tsoron kashi bana al-qiyama abu ne wanda an baka garanti a kai duka yana cikin wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro a abin da suke fuskanta a gaba wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki al-huzn galibi ana amfani da shi ne akan abin da ake ciki yanzu mutum ya ce ina cikin damuwa ina cikin bakin ciki ko kuma a'a wani abu ne wanda ya wuce a baya wanda in ka tuna kaza za ka ji damuwa za ka ji bakin ciki ko kuma a'a wasu ne ka bari na mutu na bar ƴaƴa zan shiga damuwa ban san halin da zan bar su ba wala hum yahzanun duka Allah ya kura wannan wanda ya sifanci da wannan sifar Allah ya ce kada ya ji tsoron komai a gaba sannan a halin da yake ciki da abin da ya baro a baya kuma kada ya damu da duk wani abu da zai fuskanta Allah ya dauke musu wannan shi yasa al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa damina Allah lahum dalika tahsil al-ujur wa amanahum mimma yakhafuna wa yahdharu yace Allah ya ba su garanti na abinda suka yi za su samu lada shine falahum ajruhum inda rabbihim yanzu garanti ne Allah yake bayarwa garanti na lada akwai shi sannan kuma wa amanahum mimma yakhafuna wa yahdharu Allah kuma ya sake ba su wani garanti akan duk wani abu da suke jin tsoro da abin da yake damun su shi ma an ba su garanti ba abin da za su ji tsoro ba abin da zai dame su to wannan ayar ta dauki wannan bangarorin na garanti guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya ba ma irin waɗannan mutanen wanda suka sifanci da waɗannan sifofin kwaya biyu katal waɗannan sifofi ne guda biyu kawai Allah ya dauki wannan garantin ya bayar akan duk wanda ya rika waɗannan sifofin kana da garanti ba na shekara biyar ko shekara goma ba garanti na har abada Allah ya bayar akan wannan sifofin guda biyu abin da kawai ya bukata ta aslama wa tawahu ila wa huwa muhsin kawai ya yi amal Allah wa da kai bawa ne tsantsa sai abin da Allah ya ce ba ka da ja hukuncin Allah ba ka da wani a wata da Allah da Allah ya kawo in yace ayi kawai ayi in yace a bari kawai a bari sawa'un ka san me yasa aka ce ko baka sani ba wannan shine aslama wajhahu lillah ka ni kauya ga Allah sannan a aiki ka tsaya ka kyautata aiki kai aiki na kwarai aikin da Allah yace ayi a irin sifar da Allah yace ayi sannan kuma kai dan neman yarda Allah kana daukan wannan sifar to ka samu wannan garantin da Allah yake bayarwa na har abada shikenan ka ci kyauta kenan ta na garanti amma aiki shine abin nura me kai zaka iya yi ko ba zaka iya yi ba shine abin nura Allah bai taba dora ma al'umma wani abu wanda bai yiwuwa ko a cikin hukunce-hukuncen Allah akwai wani abu wanda ba za a iya ba duk abin da kaga Allah ya dora ma mutane za su iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma wani rai sai abin da zai iya daga ba wanda ba zai iya ya zama aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun ba domin ba ma Allah ba akwai wanda yake zuwa yuslimu wajhahu li ghairillah wa huwa muhsinun kuma yana yi kuma dole yayi zai je sai su sai yadda aka yi da su ko aiki mutum ya zai shiga na jami'an tsaro yana aiki na jami'an tsaro in ba da niyyar ibada ya shiga ba abin da yake yi ba aikin wani bane kuma aslama wajhahu lahu sai yadda aka ce in aka ba da doka ba wanda ya isa ya canza wannan doka shi ma ya san bai isa ya saba dokar ba sai an yi ta na ka ce tsaya a nan ya tsaya bai isa ya tashi daga wannan wurin ba sai san da aka zo aka ce ya tashi aka ce yau sallah zaka tafi kaje ka tsaya a wuri ka zaka sa kaki babu maganar idi babu maganar sallah a tattare da shi dole zai je yayi wannan aikin zai tsaya a haka ya riga ya miƙa wuya tsantsa kuma huwa muhsinin zai tsaya yayi aiki da inganci ingantaccen aiki babu wani a ozora ko wani ha'inci a ciki amma shi me ya garanti shi da aka ba shi in ya tsaya yayi wannan aikin yana da garanti mana yana da albashi kuma yana da pension in yayi ritaya shine garantin shi da aka ba shi amma ya tsaya saboda wannan garantin ya miƙa wuya kuma yayi aiki amma kai Allah mahaliccin sammai da ƙasai yana baka garanti ya baka aiki kuma ba za ka tsaya kai ba sai ka fa aminta da alƙawarin wani Allah akan alƙawarin Allah dan haka wannan ayar tana nuna mana fadin rahamar Allah da kuma mizani na Allah da yake bayarwa ga bayi mizanin samun aljanna ba a kungiya yake ba ba a wata jama'a yake ba ba wata kabila ko mutanen wani gari yake ba mizani ne gashi nan zai iya shiga ko ina a duniya zai iya shiga cikin kowace kabila a duniya zai iya shiga kowane gari a duniya man aslama wajhahu lillahi wa huwa mu'min wannan shine dan aljanna haka duk wanda ya ji abin aljanna ya auna aikin shi da wannan sifar dan sifar ta dace da wannan sai a sa mai ran aljanna idan kuma aikin shi da mu'amalar shi bata dace da wannan ba ya sai tsika amaniyuhu burata burata ne kawai yake da shi na cewa shi dan aljanna ne alhalin kuma ba dan aljanna bane haka a cikin wannan ayar akwai kwadaitarwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi dangane da tsayuwa a kan hanyar da za ta kai mutum zuwa ga aljanna da kuma tsoratarwa a kan hanya ta gururi da isa da jiji da kai wanda mutum za ta kai shi ya rinka da'awar cewa shi ne ɗan aljanna wanda ba shi ba ba ɗan aljanna ba ne da haka wannan ayar tana da ire-irenta na ayoyin alƙur'ani wanda suka zo da irin wannan ma'anar wanda suke ƙara ƙarfafa ma'anar abinda wannan ayar ta kunsa za mu dora a kansu da kuma ayar da take gaba wadda wala Allah za mu tsaya a kanta a darasi ne zuwa insha Allah ta'ala muna fata abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar to akwai objedna maganar basir an samu wasu bayin Allah har ila yau da suka sake bada gudunmawa akai mun samu malam Ashiru wanda ya bada gudunmawa a wancan karan kusan shi ya bude asusun ko ya bude asusun da naira 20,000 to yanzu ya sake ƙara naira 5,000 Allah ya saka mai da alkhairi 5,000 din da ya bayar ta ya ce ayi amfani da ita gudunmawar aiki da ake yi na rufin da kuma na baranda da haka wancan na farko shine na bata akwai Honorable Alhaji Ahmad Aminu ya ba da gudunmawar naira 10,000 shi ma akan abin da ya shafi batir akwai Malam Sha'ibu makwabcin masallaci shi ma ya ba da gudunmawar naira 5,000 amma a sa a cikin ayyukan masallaci sannan akwai mutum ɗaya wanda ya tura naira 500 akwai mutum ɗaya mai 1,000 akwai kuma mutum biyu masu naira 5,500 akwai mutum biyu to sun gama aiki kenan ko akwai mutum biyu wanda sun tura naira 1,000,000 akwai masu kawo kuma sadakar abinci na buɗa baki da na sahur na wasu itikafi wanda su ma wasu tunda aka fara Ramadan suke wannan aikin wanda kuma suka zo bayan an shigo goman ƙarshe masu abincin sahur dukkansu suna cikin wanda suke buƙatar mu sanya su a cikin addu'o'inmu na alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai Alhaji Abbas Musa wanda ya kawo gudunmawa ta kyamara mai kyau ta zamani wanda za a ci gaba da amfani da ita a masallaci wurin recording din abubuwan da ake gudanarwa shi ma Allah ya saka mai da alkhairi haka ƴan uwa suna ta kokari iyakar kokarinsu da gudunmawar da suke bayarwa muna addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi wadanda ma suke da niyya amma Allah bai hori abin da za su yi ba ina roƙon Allah ya ba su ikon yi don Allah ya faɗa mana ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shedan shine yake zuwa an yi magana sadaka ya rinka yi muku alƙawarin talauci yace in ka bayar yanzu saura account ɗinka kaza zai rage da ka tsira kaza fa yanzu saura kaza shine ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha amma yana umarta ku da ayyukan alfasha in wani abun banza ne zaka yi ta kashe kuɗi sai ka gama ka zo kana nadama kana takaici a lokacin ba zai zo ya tuna maka cewa za ka yi talauci za ka rasa ba sai idan alkhairi ne haka Allah ya riga ya mana wannan tunan asirin dangane da aikin shaitan haka muna roƙon waɗanda shaitan ɗin yake kusa da su Allah ya nisanta su da shi ya kusanto da su zuwa ga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.